daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barka 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 da wannan rana. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da maniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Sarfila Hashin Gumel
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha, sai dai yau ranar 1 ga watan Oktoba na shekarar 2019 wadda ta zo daidai da cikin Najeriya shekaru 59 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallaka. Za mu karkatar da shirin domin tunawa da wannan rana.
Yau ina cike da farin ciki dan har wani walima na shirya a gidana na cikar kasa ta shekara 50.
Yi mana taken Najeriya.
Najeriya. Wallahi na manta wallahi.
Lallai wannan mutumin yana nan cike da farin ciki.
Yana cike da farin ciki kan.
Mun da tafi da ƙarin bayani da kuma yadda ɗan Najeriya ke gudanar da bikin wannan rana.
To duk dai a cikin tunawa da samun yancin Najeriya, zauren tattaunawa na wannan shiri ya zanta da wasu masu ruwa da saki game da irin ci gaban da aka samu da kuma wasu abubuwan da ake bukata domin samun ci gaban ƙasa.
Haka kuma za mu bude muku layin waya don ku kira ku faɗa mana shirye-shiryenku da kuma ra'ayoyinku game da wannan rana mai muhimmanci ga Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655.
To masu sauraro, kamar yadda aka ji a farko, Isa Lawal Ikra ya zagaya inda ya tattauna da 'yan Najeriya game da wannan rana.
Alhaji Musa Salaka Shuri. Alhamdulillah, ina da akwai ƙasa da ta wuce ƙasata ne. Ni ko nake da kishin ƙasata Najeriya kuma ina alfahari da ita.
Me kake ka nuna kana kishi?
Alhamdulillah, yau ina cike da farin ciki dan har wani walima na shirya a gidana na cikar ƙasata shekara 50.
Yi mana taken Najeriya.
Najeriya.
Wallahi na manta wallahi.
Sunana Alhaji Muhammad Faisal. Lallai ina kishin wannan kasattawa amma shugaban namu sai a hankali. Kana ganin an ci gaba? Lallai an ci gaba amma ta wani fannin. Shekaru 59 ka gamsu da ci gaban da aka samu? To na gamsu amma wani fannin aka ci gaba, wani fannin kuma ana nan yanda ake. Za ka iya taken Najeriya? Zan iya taken Najeriya insha Allah.
Imanin mutum.
Arise O compatriots, Nigeria's call, obey to serve our father's land with love and strength and faith. The labor of our heroes post shall never be in vain. To serve with heart and mind, one nation bound in freedom, peace and unity.
Ka san ma'ana wannan take?
Eto.
Ka san ma'ana abin da ke ciki? Ka taba jin wannan take amma saboda kana dan gararin neman abin gaban ka kawai ka wuce abin ka.
Eto, da yake makarantar da ne makarantar police ne, na san mai mace wannan take.
Sunana Abdullahi Hussein, warai mako, ina girmama kudin Najeriya.
Yanzu da baka dalar Amurka ko pound sterling na kasar Burtaniya da kuma baka naira fa.
Eto, yar abin dalar Amurka.
Kana nufin dala ta fi kudin ka na kasar ka?
Eto, tunda bana ci awa, tunda duk dai kudi ne, amma dai za a fi kodin mu.
Ya kake kimanta tutan Najeriya?
Eto, ina daukar ta da muhimmanci gaskiya.
Za ka iya taken Najeriya?
Zan iya. Arise O compatriot, Nigeria's call obey to serve our father's land with love and strength and faith. The labor of our heroes shall never be in vain. To serve with heart and mind.
Yayi kafin ka kai karshe ka san ma'anar shi?
Eh mun dan san mun san ma'anar shi.
Ana taken Najeriya ana wani san karewa.
Ina san karewa.
Kana ganin ka gamsu da yanayin kishin da ƴan Najeriya suke a ƙasar nan?
Na gamsu ta wani fannin. Ta wani fannin kuma sai a hankali.
Kana ganin Najeriya ta ci gaba idan aka auna shekaru 59 da samun ƴancin kai?
Eh to mun samu ci gaba ta wani fannin. Ta wani fannin kuma ana nan da yanda ake.
Laifin waye?
Laifin shugabanninmu ne.
Ku wace irin gudunmuwa za ku bayar wajen ganin ƙasar ta ci gaba?
Za mu iya yin kokari wurin bada gudunmuwa ta fannin taimaka ma ƴan uwanmu matasa kuma ni wata ci gaba ta same mu haka.
Sunana magaji Yahaya Hussein, nazo daga Kano ne.
Tsakanin naira da dala wanne kafi girmama?
Gaskiya ina girmama dala, ina girmama naira, amma gaskiya na fi son dala. Idan ka ce za a bani da naira da dala, gaskiya zan ce a bani dala ne.
Saboda me?
Saboda gaskiya dala tafi naira muhimmanci, kuma kowa wajen kashewa gaskiya dala tafi naira.
Tutan Najeriya ana ganin ita wata alama ce ta ƙasa. Ya kake kimanta tutar wannan ƙasa?
Ina girmama tutar da kowa ina na ganta nakan ji daɗi, kuma nakan ji farin ciki a cikin zuciya na idan naga tutar ta ƙasa Najeriya, kuma duk tutun da suke duniya gaskiya ina tarewa tutar na ta Najeriya ta burge ni gaskiya.
Ka gamsu da cigaban da aka samu yanzu shekaru 59?
Gaskiya ba samu wani cigaba ba ni, gaskiya ƴancin da aka samu a Najeriya gaskiya duka zero ne, ba wani cigaba da aka samu gaskiya. Ni yanda nake gani kenan, gaba ɗaya ba wani.
Laifin waye?
Laifin shugabanninmu ne, shugabannin ƙasarmu ba, laifinsu ne gaskiya.
Sauran al'umma ƙasa fa?
Al'umma ƙasa kuma mu talakawa dai za mu taya su da addu'a, domin gaskiya komai za ka ga a Najeriya zero ne, komai cigaban da sai ga sai hankali.
Kana ganin in aka samu kishi za a iya samun cigaba?
Su sai ma ai da man kishi, idan kana kishin ƙasarka dole a samu cigaba. Manyanmu su gyara, su dinga kishin na ƙasa da su talakawa, su kuma talakawa su dinga biyayya, kuma suna addu'a ga shugabannin daga shugabanninmu manyan ƙasarmu. To in dai ana addu'a haka, in Allah da Allah sai ya gyara mana ƙasar da cigaba ta dawo kamar yanda muke jin ƙasashen da basu kai Najeriya ba suna zuwa suna cigaba, mu ma ƙasarmu ta kai yanda ta kai. Tunda Allah dai ya bamu arziki a ƙasarmu sosai 100%, amma sai dai kuma ba cigaba. Saboda manyan ƙasar namu suka komai, idan cigaban ya zo ba sa so su talakawan su samu, su kuma talakawan su ta zagin manyan. To sai haka sai ga gaba ɗaya ana samun koma baya.
Yan uwanka duk sun yi taken Najeriya, za ka iya?
Eh zan iya. Arise o comfort Troy, Nigeria's call obey. To serve our father's land.
Sunana Ibrahim Melemu.
Kana ganin an samu ci gaba a Najeriya shekaru 59 da samun ƴancin kai?
To an dan samu wani barayin kuma gaskiya ba a samu ba. Yan ana duba gaskiya sai a ce ma ba wani ci gaba.
Laifin waye?
Gaskiya laifin shugabanninmu ne, saboda gaskiya babu wani ci gaban da suka kawo mana.
Kuna girmama alamomi irin na Najeriya, musamman misali tutar Najeriya, yanzu kai kana ganin girman tutar Najeriya?
Ina ganin girman ta, amma bana ganin girman shugabannin ni.
Yanzu ka san kalar tutar Najeriya?
Eh na san kalar ta.
Kalar me?
Da kore ne da fari.
Da baka dalar Najeriya da baka dalar Amurka?
A dalar Amurka tafi nafi son ta sosai.
Wace kafi girmama tsakanin kudin Najeriya da wasu kasashe?
To nafi girmama na ƙasa na su da nake kashewa.
Amma wanne kafi so?
Nafi son na Amurka da sauran kasashe.
Saboda me?
Saboda darajar su.
To wannan kuma ai ƙasar ka ce?
To ai ba su da daraja, sun lalace, an ki daga mana darajar su.
Kai yanzu dan Najeriya ne, ana magana kishin ƙasa, zaka iya taken Najeriya?
Gaskiya ni cikiya ba ne wani ƙi taken Najeriya nan.
Sunana Abbas Said. An ci gaba.
Imana taken Najeriya mu ji.
Arise o compatron, Nigeria's call over. To serve our father's land with love and strength and faith. To serve we heart our mind. One day shall born in freedom, peace and unity.
Mubarak Husaini.
Ka gamsu da shekarar Najeriya 59 kana ganin an ci gaba?
Kai ba wani ci gaba, mu dai muka fuskanta har yanzu gaskiya.
Ya kake ganin kishin ƴan Najeriya ga ƙasa?
Kai gaskiya to gaskiya ba wani kishi. Gaskiya ba wani kishi sosai.
Yanzu misali a ce maka da rayuwa ƙasar Najeriya da kuma akai ka ƙasar Turai fa?
Ha ba waye zai zauna a wata Najeriya? Furani barin ta danyi.
Da a baka kuɗin pound sterling ko dalar Amurka, da a baka naira fa?
Ha ba, to kai ga manyan kuɗaɗe can wake mutum naira. Ba ta da wani value a Najeriya ma kanta gaba ɗaya, su kan manyan sun fi amfani da pounds ɗin ko dollars ɗin. Haka mu makan mu ai mu ma ya kamata mu fi son dollars.
Ku matasa yaushe kuke ganin za ku iya kawo ci gaban wannan ƙasa, san da ana ganin kamar kuma ku da suke shi batun yanzu?
To mu dai muna sa ran insha Allah mu muka taso, in Allah ya so ya yadda mu za mu sa ƙasar mu ta ci gaban, Allah ya so ya yadda, saboda ya kamata ma a ce yanzu matasa ne ke mulkin ƙasar ba tsofaffi ba.
Madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu leka zauren tattaunawa da Isa Lawal Ikara ya jagoranta da wasu masu ruwa da tsaki a Najeriya inda suka tattauna wasu batutuwa da ya hada da inda Najeriya take da kuma inda ta dosa. Na Ikara gare ka.
Masaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da saki saduwa a cikin wannan shiri na musamman da kan zo muku lokaci zuwa lokaci a shirin mu na yau da gobe a muryar Amurka. Cikin wannan shiri namu yau da zamu tattauna muna tare da manyan baki
Barista Ibrahim Bello Rigacikun.
Barista Ibrahim Bello Rigacikun tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya ne, dan siyasa ne, kuma lauya ne, yana cikin waɗanda zamu tattauna da su.
Sunana Rabi Salisu Ibrahim, shugaban kungiyar Arida Freedom Foundation, kungiyar da take kare haƙoƙin mata da yara a fannoni daban-daban.
Ana cewa Hajiya Rabi maman marayu saboda wannan kungiya, saboda yadda take kula da marayu, kuma ita ma dai a iya cewa ta taba siyasa ba da dadewa ba, tana cikin wanda suka yi takarar masaukilai a wannan jiha ta Kaduna, kuma ita ma ƴar raji ce ta kare haƙƙin bil'adama domin abubuwa idan sun taso da suka shafi al'umma.
Suna na Sagir Baba, nationalist kuma shugaban kungiyar Think Credit Forum na Najeriya.
To muna tare da Sagir, shi ma Alan Sagir ya sha fita wurare da yawa akan abubuwa da suka jibanci matasa a ƙasar nan da halin da matasa suka shiga musamman abin da ya jibanci shaye-shaye da rashin kishin ƙasa da sauransu. Kuma dake muna magana ne ta kishin ƙasa da kuma halin da ƙasar ta shiga. Bari mu faro daga Alhaji Sagir Baba nationalist din, don Najeriya ta cika shekaru 59 Alan Sagir, kuma ana maganar ina kishin yake, ina ci gaban yake da aka yi wannan shekaru.
To gaskiyar magana Najeriya jama'a da dama musamman ƴan ƙasa ba su ga irin ci gaban da ya kamata a ce sun gani ba, amma hakan bai nufin cewa Najeriya ba ta ci gaba. Idan an duba daga lokacin da aka hada arewacin Najeriya da kudanci, kenan zamu ce a shekara ta 1914, to wannan kamar amalgamation center da aka samu tun a Zungeru ma, wasu da yawa kamar mu kungiyoyinmu da suka kai ziyara wannan wuri, abinda muka gani a wurin ya bata mana rai, saboda wurin ya zama kamar kufai wanda a kasashen da suka san me suke yi ya kamata a ce an zamanantar da wurin ya zama wurin bude ido ma.
So kace kace ba a kimanta asali,
ba a kimanta wannan. Sannan idan ka dawo baya har zuwa lokacin da aka samu yancin kasan bayan 1960, sannan aka zo aka rubuta kundin tsarin kasan mulkin kasan ma da yanda za a tafi, akwai abubuwa da dama wanda sun yi dalilin komawan kasan mu baya, musamman arewacin Najeriya, wanda idan ka duba ba a ba tunda mu indirect rule tura suka yi mana, ma'ana mulki ne suka yi ba kai tsaye ba. Can kuma kudanci an musu direct rule ne, tunda mu sun sami mu da masarautunmu da sana'o'inmu da al'adunmu da shauransu. Wannan abubuwan ba a shigar da su a cikin shekaru uku nan da aka yi ana sa kundin tsarin mulkin Najeriya ba. Sannan mun ƙara yin wani sakaci, maganan ilimin da ya zamana an same mu da shi muna rubutu, ya kamata ya zamana a ce da an shigar da shi a cikin wannan lokaci, domin Najeriya ya zamana tana tafiya da irin ci gabanmu na abin da muka koya na rubutu da ajami, ya zamana kuma da wanda muka a ranar Turawa, da ci gabanmu zai fi haka.
Alan Sagir, akwai abubuwan da suke cikin matsari na ƙasar nan, misali mu dubi maganar ko taken Najeriya ko kuma alamunta irin na kuɗinta da sauransu waɗanda ake ganin kamar ana musu riƙon sakai na kashi. Ya kake ganin kamar yadda akan wayi gari a ce an je har majalisa ga mutum an ce zama minista ya gama digiri 1-2 amma taken Najeriya ya gagara karantuwa?
To abun kunya ne ga ƙasashen da ya zamana sun san me suke, amma wani lokaci mukan yi ma ƙasa kamar Najeriya uzuri ta wasu dalilai kamar haka. Idan mun duba ƙasashe kamar Amerika da Ingila, zaka ga dukansu ba wanda ba su haura shekaru 200 ba, ka gane, wanda ƙasanmu duka yanzu ne ake maganar shekaru 59. Sannan irin tsarin da aka taso a ƙasan, yanda aka tarbiyyantar da yara waɗanda suke tasowa a duka waɗannan shekarun, zaka ga cewa kishin ƙasa ba sa iya bambancewa tsakanin kishin ƙasa da su kansu matsayinsu na 'yan ƙasa. Kaga akwai ɗabi'a na wasu 'yan ƙasa wanda ana tarbiyyantar da su, abinda Bature yake kira nationalism, wanda ɗan ƙasa zai riƙa ganin duk duniya ba ƙasan da ta kai nashi, yara suna tashi da wannan kishin. Akwai kuma abinda ake kira patriotism, wanda shine kowanne dan kasa yana ganin kasan shi ita ne kamata zama farko. Ka gane wurin girmama da shauran zaka ga idan za a yi taken kasan zai san dare idan am abin nan zai nuna kishin kasan shi duk kuma inda ya ga dan kasan shi yana tunani ya za su samu fahimtar juna. Bambancin kabilanci ko yare ko shauran su idan ana maganan kasa bai zuwa wurin.
Akwai wannan kishin a Najeriya?
Babu a wannan a Najeriya.
Me yasa?
Rashin ingantaccen shugabanci ne.
Su me yasa sauran talakawa da al'ummar kasa ba za su tsaya su yi wa kan su taimaka ba?
Ya za su yi wannan a kasan da ake maganan fiye da mutane miliyan 100 suna fama da talauci. Fiye da mutane miliyan 100 ba su da ilimi na zamani na addinin ma ba a ba su shi yanda ya kamata ba.
Barista Ibrahim Bello riga cikin kai majalisar wakilan tarayyar Najeriya, idan ana maganar taken Najeriya ko kuma kishin Najeriya, ku kuka je gurin da ake dabbaka yadda za a yi kishin wannan kasa, me kake ganin yana kawo irin rikon sa kai na kashin da ake gashi Najeriya da yanzu ta cika shekaru 59 da samun yancin kai?
To gaskiya wannan abu yana cima mana tuwa kwarya sosai, saboda abun kunya ne a ce an samu mutum haye cancanta kamar kun tsara miki Najeriya ya ba shugaban kasa dama a kowane jihar dauko mutum daya ko biyu mace ko namiji a sai zama minista a ce an kira shi ta kin kasan kasan su kasai. Wannan yana cewa shi bai da kishin kasan, kuma wannan ya kasance ne sanadiyyar gwamnati da ba su kokarin cusa ma al'umma udurunsu na alheri da ba su kyautata ma yan al'umman su abubuwan alheri, wanda za su ka kishin abin doka ya ce su ka bin doka.
Amma ku kuna ganin wannan jawo mutane manya an ce mutum ya zama minista ku matsa musu wannan taken Najeriya yana iya taimakawa wajen kishin kasa, ko ku kuna yi ne kawai don ku ya ga su musamman ana ganin lokacin ba yan jam'iyyar ku bane?
Doka bai ce za a tambaya ta hagu ta dama ko ta sama ko kasa ba, amma ana testa accuracy, wato ana so a lokacin a yi tambaya ma wanda ya zama minista a san cewa ya cancanta ya sa abin da yake yi yana kishin kasa, sannan kuma ya kasance ai mishi tambaya ya nuna cewa shi da gaske yake yi kuma ya cancanta ya isa, kamar da bai fa ko a jahansu ba aka dauko shi a wannan wuri. So da in yi irin wannan taken ya ansa tambaya da kyau bisa kamala da tsari da ilimi da zai burge wanda ya nominate din ya sa shi a sunan sa a ciki, sannan kuma daga jahan da ya fito, amma ya kasance ba a samu haka. Wannan yana nuna cewa suna neman kujerar ne ba suna kishin ainihin kasan baki, shi yasa da zamanin mutum ya tsallake wannan siradin aka bashi dama sai abin da zama yake yi. Dama tunda farko bai nuna cewa ya cancanta ya rike wannan al'amari ba.
Wasu na ganin idan ana neman yadda za a samu a assasa ko a dasa kishi a ƙasa, kuma 'yan majalisa kuna da yadda za ku dasa kishi a zukatan 'yan ƙasa ta hanyar yadda kuke gudanar da abubuwanku. Yanzu menene majalisa ta taɓa yi da za a nuna da cewa an dasa kishin ƙasa a cikin zukatan mutane, musamman idan irin wannan biki ya zo na cikin Najeriya, wato ƙarin shekara a shekarun da ta yi na samun yancin kai?
Abin da ke faruwa ne shine aikin majalisa, in ka dubi kundin tsarin mulkin Najeriya ya nuna cewa aikin majalisa daga kansila na local government, 'yan majalisa na jiha har da na tarayya wanda ake kira ba kamar parliament, yin dokoki ne namu. Sannan mu sa ido muna kallon masu zartarwa kada mai da abin da suke, saboda mini mu kun fi su karfi, saboda muke shin shi nasu ba za su shin shi namu ba.
Me yasa ba za ku yi dokokin da za su dasa kishi a zukatun 'yan kasa talakawan ba?
Ai dokokin kala-kala ne. Shugaban kasa yana yin campaign, mai neman sanata ko gwamnati yana yin campaign, haka 'yan majalisu. So da haka wannan kowane dan majalisa yana da iko, yana da dama ya je ya tunani abin da zai kawo gudunmuwa a lokacin da ya samu, akan cewa ya kawo abin zai dan canza mindset, wato tunanin mutane akan irin wannan kishin da muke bukata wanda bamu da shi. Kuma wannan yana iya kasancewa ne ko da a majalisa an yi doka, implementation kadamar shi ne aiki. Saboda mene, yanzu yadda jama'a kamar da abokina ya bayani cewa kusan mutum miliyan 100 da wani abu suna gararamba, suna cikin damuwa, babu ilimi da jahilci, yanzu za ka mashi magana wani kishi, amma in a cikin mutum 150 aka kyautata musu, aka nuna musu a so 'yan kasa ne, aka lura da matsalolinsu, aka fidda su a cikin wanda suke ciki, za su bi.
So kace ka cewa rashin kishin nan matsalar gwamnati ne?
Eh, kwarai da gaske. To ai kun tsara mulkin Najeriya shine kawo maganar wato tsaro da welfare, lura da mutane, sanin halin da mutane suke ciki hakin gwamnati ne. So daka su zuwa ma laifi in ta yi kyau su ne, in ba ta kyau ba su ne. Haka kun tsara mulkin Najeriya ya tana da mutuna barga sa mata wannan bakan ba.
Hajji Arabi Salisu Ibrahim, masu sauraro za su so su ji kukin yadda cewa Najeriya a shekaru 59 ta yi wani abin da ake ganin ta taka rawar ganin da za a ce ta ci gaba bayan ganin ta kwashe shekaru da samun yancin kai.
To a gaskiya in aka duba ta wani fuska za a ce mun samu ci gaba, duk da cewa ci gaban yana tare da kulle-kulle a tattare da shi. Ci gaban da muka samu shine akwai kasashen da aka mulke su kaman Niger makociyar mu wanda Faransa ce ta mulke su kuma bayan sun sami yancin kai har yanzu in ka duba kaman wutar lantarki kusan Najeriya ne muka ba su magana hako man su da sauran su zaka ga China ne da kuma hadin gwiwar Najeriya aka je hayyo ake tallafa musu in ka shiga cikin kasan zaka ga ci gaba idan aka kwatanta da Najeriya zamu iya cewa mun doke su kusan kaso 80 ko 60 ko 70 a cikin irin yanda a ce an mulke ku an tafi an ba ku indirect rule aka yi mana a nan kasan wanda yanzu kuma da za a tafi yancin da aka bamu ba an bamu 100% bane tattalin arzikin kasan mu da abin da ya shafi governance mulki har yanzu turawon mulkin mallaka ba sun sake mu bane ba sun bamu yanci ne ka cokan gabaki daya ba yanda kaman yanzu misali kasan Amerika lokacin da Red Indian suka same su da aka nima suka fafata suka zama kasa entaciya babu wata ƙasa da take tsinduma musu baki a cikin al'amarin shugabanci da tattalin arzikin ƙasan su amma mu anan ba haka bane hatta shugaba idan za a sa wa'annan turawan da suka mulke mu suna da interest watan suna da wanda suke so wanda zai bi daidai da dokokin su hatta al'amarin tsaro na Najeriya da yake kwan gaba yake kwan baya mu Najeriya muna da karfin soji wanda mun tafi kasashe na Afrika mun taimaka musu bayan da za a ce tsaron Najeriya ya gagare mu tsabar rashin bamu gabaki daya yancin kanmu ne yasa har yanzu kake ganin al'amarin tsaro yana shiga yana fita ku yan jarida shedu ne idan an shiga dazuzzukan nan zaka ga ana fito da yan jaridu a cikin dajin da akwai yan ta'adda da babu wanda zai iya shiga su sun shiga lafiya sun fito da wasu abubuwa da sukan kawo alaman damuwa ko zargi a ciki
Hajiya Rabu me ke kawo rashin kishi na kasa wanda za ka ganshi har a jikin talakawan kasar
kishin kasa idan mutun ya zama na cewa ilimi bai yalwatu gabaki daya ba kamar rugajen fulani da sauran su da karkara inda babu makarantu ni na fi yadda da a koyar da kishin kasa daga makarantan primary ni makarantan sojoji ne Amin Children's School Kakuri kila shi yasa na zama daban akan kishin kasa yanzu haka idan naji taken Najeriya har yara na sun gane duk inda nake sai naji a kina kuma sai na tsaya saboda sun karantar da mu wannan patriotism watan ka ji kasan ka tafi kowace kasa girma idan akai taken kasan ka sai ka ji har gaban ka ya fadi
to a gaida na ikar da tawagarsa to jama'a sai a shirya domin a kira mu a bayyana mana ra'ayi kafin nan a shakata da wannan waka
kira nan yana shigo mana daga jihar Bauchi assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to ya sunan malamin
sunana Mahmud
to malam Mahmud muna jin ka yau wane shirye-shirye kake yi na
ra'ayi na shine wai an ce wannan da shekara ne yau shekara
59
malam Muhammad kana tare da mu
ina tare
da ku to na kwantagore ne kenan na Muhammad ya tsinke ina ji daga kwantagore ne wane ne akan laya sunan malamin
sunana engineer mai jero makeri kwantagore jihar Niger
to engineer yau Najeriya take bikin cika shekaru 59 da samun yancin kai
yau Najeriya ta samu shekara 59 da samun yancin kan Najeriya amma gaskiya an yi baya zane ba zane ba a ci gaba ba wani wuri an dan ci gaba dan kadan
ina ne ba a ci gaba ba malan kana tare da mu
saboda eh kana ji na
ina jin ka
yanzu makarantar primary da secondary ko menene uwayen yara addala amma shugabannin da sun samu ilimi kyauta ga raba sa amma yanzu ko menene uwayen yara talaka kana su ilimi ya buwaye shi tsakanin Allah Najeriya ba a samu cigaba ba an yi cigaban mai gidan rijiya ne an gare duni
To kinji injiniya yana cewa bangaren ilimi ne ba a samu ci gaba akwai. To akwai wani kira, malam daga ina ake kira? Kuma ya suna malamin?
Abubakar tuka, Abubakar tuka ne daga Gusau.
Abubakar daga Gusau.
Ne bulo daga Gusau.
To me zaka ce ga bikin yau da ake yi na cika? To malam Abubakar me zaka ce?
Lalle an ci gaba. Lalle Najeriya ta ci gaba amma tabbas aboka wanda aboki na ce na mai gariya tabbas. Gaskiya.
To ta wace hanya kace ga za a samu ci gaba? Me za a gyara?
Ka tabbata mu talakawa. Shine kun ci gaba.
To malam Abubakar ni ina so
in san talakawa suna cikin wallahi wani hali.
To mun gode malam Abubakar ga kira daga Niger ina ji.
Assalamu alaikum.
Ya suna malamin? Na Niger kana jin mu?
To
na ji goce wallahi to fa. To kin jiwo suna cewa an samu ci gaba su kuma na cewa ci gaban na wato ci gaban mai hakari ja ne wato ba a zuwa ko ina.
To ga kira nan na shigo mana daga Benin. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Barkanku da aiki.
Barkamu da wannan lokaci.
Ya suna malam.
Jihar Benue ne, Ayuba Sarkin Hakuri.
Jihar
Benue. Na'am, kuma kakakin ƙungiyar muryar nasara na Jihar Nasarawa.
To a gurguje malam
Ayuba, ina so in tambaye ka a matsayinka na ɗan Najeriya me ka fi alfahari da shi?
Eh to da farko ina alfahari da ƙasata. Sannan kuma ina alfahari da kuɗin ƙasata. Ina alfahari da duk wani abu da yake da alaƙa da Najeriya.
Ko dai ku ne ɗan spray malam Ayuba a gidan biki?
A'a.
Ka tabbata.
Insha Allah.
To kana da tutan Najeriya a motanka ko a gidanka ko wani tambari haka na Najeriya?
Ba ni da mota sai dai a wayana ina da ita. Sannan kuma ina da tambarin ta. Ina ma da tambarin duk wanda suke Najeriya.
To madalla malam Ayuba. Sannan
ba kuma an samu ci gaba sosai.
To ta wasu fannoni?
Kamar yadda aka sani ko yawa kamar ta bangaren ilimi haka in kin lura baya makarantu guda nawa ne a Najeriya gaba da mai yanzu kowace jiha akwai ɗimbin makarantu. Sai dai kuma akwai matsaloli daban-daban kuma da suka da baibai wannan ci gaban. Muna dai fatan shugabannin za su duba irin matsalolin da suke da baibayan dukkanin ci gaban da ake samu a Najeriya domin a samu.
To mun gode kwarai da gaske malam Ayuba.
To ga wani kira ko mun samu akan layi. Wane ne kuma daga ina ake kira? To da alama dai ya goce. To kin san wannan rana Amina Najeriya ta cika shekaru 59 da samun yancin kai.
59 ikon Allah akwana a tashi.
Akwana a tashi. To yanzu wato shekara mai za su ke ana 60. To wannan rana
Jubilee kenan bikin Jubilee zamu yi.
Jubilee a kwarai da gaske wato bikin masu ya wuce na wannan kuma baki san wani abu wannan rana ce da ya kamata mutane a tuna da tarihin abubuwan da ke faruwa na baya da kuma mutane su ilmantu. To ga markirari daga Niger. Wane ne aka layi daga Niger? To malam Hamidu daga makwabciyar Najeriya, ka ji yau Najeriya ta cika shekaru 59. Kana ganin an samu ci gaba kuwa?
Eh an samu ci gaba mun yi musu. Allah ta yi musu kuma Allah ya shirye.
To amin ya Allah.
Amin.
To mun gode malam Hamidu. To kamar da yanda nace miki da kin ji yanda lamarin nan yake, yau rana ce ta farin ciki ko muna yi wa dukkan 'yan Najeriya murna da bikin wannan rana.
Lalle kam. To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Cedric tare da abokin aiki na da ya taya na gabatar da shirin
Sarfil Hashin Gumel.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.
Faruwa yan Najeriya.